الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa musulmi, muna godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki da ya haɗa mu da ku a nan masallacin ATBU a nan Bauchi, bayan wurin 12 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijira, wanda ya dace da wunin 4 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya, domin ci gaba da karatun Alƙur'ani da tafsirinsa, wanda muke sa ran da yardar Allah yanzu tafiya ta yi tafiya, saura mana mako guda rana ita yau da yardar Allah za mu rufe. Kamar yadda na gaya muku dama, za mu yi na kwana 19 da yardar Allah, kuma rana ta 20-1 sai kuma ku fara bin mu a layi, kamar yadda da waɗansu suke bin mu a layi. Za mu ƙarisa sauran abin da ya rage da yardar Allah a birane guda 2 ko 3 a ƙasar Germany da yardar Allah. Kafin mu fara, ina marabtar wasu baki da yana sun kayo ‘yan uwa da dama kowace shekara sukan ziyarce mu da ƙaramar hukumar Toro ƙarƙashin jagorancin Imam Sa'id da mataimakansa cikin malamai da matasa da ‘yan agaji. Allah ya saka musu da alkhairi, da kuma dukkan waɗanda suka zo daga nesa da kusa. Allah ya ba mu albarkar Alƙur'ani. Kamar yadda kuma nake isar da saƙo na jajantawa da alhini ga wani bawan Allah cikin masoyanmu wanda ke bin karatu sukan nan a koyaushe, Alhaji Bashir Busau, wanda yau ɗin ne ya turo mun cewa ya gamu da tsautsayi na gobara wanda gidansa ya ƙone gaba ɗaya. Wannan bawan Allah muna masa kyakkyawan zato a kan nagarta da alkhairi da kuma neman sani a kan addini da ƙoƙarin aiki da shi. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya mayar masa da asarar da ya yi, ya zama asara ce da za ta jawo alheri. Da yawa daga cikin asara takan jawo babban alheri daga baya. Allah ya sa ya zama wannan asara ta sa jarabawa ce da zai iya cin wannan jarabawa, kuma Allah ya mayar masa da gurbinta da gurbin alheri. Jiya mun ci gaba da karatu a aya ta 114, yau ma da yardar Allah ita za mu ɗora, sannan idan lokaci ya ba da dama mu wuce gabanta. Allah ya mana muwafaka. Mai Allah ya ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. باب وند في زالنشي سمد وند يهنا مسلاتان الله أكن كر أأنبشسونا ألن أجلس kuma yayi kokari ya himmatu akan rusa masallatan ulaika irin waɗannan mutane ma kana lahum an yadkhuluha bai dace ba ma su shiga cikin masallatan illa khaifin sai dai a matsayin masu tsoro lahum fi dunya khizi suna da sakamakon wulakanci da tozarci a nan duniya walahum fil akhirati adabun azim alakhira kuma azaba mai girma tasu ce. Mun yi tafsirin wannan aya a jiya. Abinda ayar ke dauke da shi na sako shine girman laifi na duk wanda ya kange, ya tare, ya kuma hana mutane isa zuwa ga ɗakin Allah domin a bauta wa Allah a ciki. Ɗakin Allah ya hada da Al-Masjidul Haram, ya hada da sauran dukkan masallatai da suke ƙasa da shi wajen daraja. Masallatai guda uku mafiya daraja a musulunci babu girman laifi kamar mutumin da yayi kokari ko a da ko a yanzu ko a gobe wajen hana mutane su bauta wa Allah a ciki. Al-Masjidul Haram, masallacin Allah mai alfarma na ɗakin Ka'aba. Al-Masjidun Nabawi, masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dake Madina. Da kuma Al-Masjidul Aqsa, masallacin nan wanda yake Baitul Maqdis dake kasar Palestine. Waɗannan masallatai guda uku sune masallatai mafiya daraja. Shi yasa waɗansu malaman tafsiri suke gane ayar tana magana akan wanda ya hana yin bautar Allah a cikin su ne, ko kuma wasa'a fi kharabiha, wanda yake kokarin rusa daya daga cikin su. Rusa wannan kuma ko dai al-kharabu al-ma'nawi, rusawa a ma'ana, ba rusawa a zahiri ba, ta hanyar abinda yasa aka gina masallacin ba a samu damar yin sa ba. An hana sallah, an hana ambaton Allah, an hana karatu, an hana wa'azi, an hana shiga domin a samu nutsuwa da kusanci zuwa ga Allah. Wannan shine al-kharabul ma'nawi, ko kuma al-kharabul hissi, a rusa masallacin gaba daya, a ruguza shi. Ma'ana ta farkon nan ita ce wanda jiya muka yi bayani, al-kharabul ma'nawi. Wanda suka jagoranci yin wannan sune Qurayshawan Makka, waɗanda suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama isa zuwa masallacin nan mai alfarma shekara ta 6 bayan hijira, lokacin da ya nufaci hakan bayan yayi mafarki ya ga Allah ya nuna masa cewa ya shiga masallaci mai alfarma. Ya ɗebo sahabbansa sun yi tattaki har sun kusa da shiga Makka, suka tsare su a wani wuri da ake ce Al-Hudaybiya, suka hana su isa. Dole suka kwance ihramin su, suka aske kawunan su, suka yanka abubuwan su, suka juya, suka hakura, ba a yi wannan umarar ba. Wannan juyawa da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shine abinda Allah ke cewa anan, wane ne yafi tsananin zalunci, wa yafi tsananin cuta, wa yafi tsananin mugun aiki sama da mutumin da ɗakin Allah ya hana a shiga. Mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu, Annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanensa ba komai za su yi a masallacin nan ba, ba dauke masallacin za su yi su tafi su bari ba, su tafi da shi ba, a'a, sallah da ibada da kusanci zuwa ga Allah za su nema, su daukaka ambaton sunan Allah sannan su bar masallacin a wurin a hannun su waɗannan abokan gaban, amma suka hana su ba za su shiga ba. An fahimta? Kuma suka yi kokari akan a rusa masallacin, a daina yin wa masallacin manufar da yasa aka gina shi, a daina tsarkake Allah, domin manufar gina masallaci shine fi buyutin adina Allahu an turfa wa yudhkara fi hasmuhu, sunan Allah kadai za a rinka ambata. Amma su suna ambatan sunan Allah da Al-Uzza da Manata as-salisata al-ukhra, suka gina gumaka, suka gewaye su da ɗakin Ka'aba, suka sa waɗansu a cikin ɗakin Ka'aban, suka sa su ake kewaye a cikin masallacin ɗakin Allah mai alfarma. Kaga wannan ai sa'u fi kharabiha, sun rusa masallacin saboda masallaci ba ginin bane kawai daukaka sunan Allah shine amfanin masallacin da suka hana wannan shine ma'anar wasa'a fi karabiha to shi yasa Allah madaukakin sarki yace irin waɗannan abin da ya dace da su shine Allah ya kaskantar da su yasa Allah yasa su zama sun zama makaskantar da ba ma za su iya shiga masallacin ba sai dai a halin tsoro ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ko zai zama khabar ne ma'anahu al-khabar ko kuma zai zama khabar ne ma'anahu al-balagh khabar ma'anahu al-khabar kamar Allah yana alkawari ne cewa zai cika muku manufa zai cika muku burin ku waɗannan da suka hana ku shigan nan wata rana kun ga ku hana su shiga ba su isa su shiga ba sai dai a matsayin matsorata makaskanta shine ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin bai dace da su ba don haka za ku ga lokacin da haka zai tabbata ba za su iya zuwa kusa da wannan masallacin ba sai dai a matsayin makaskanta matsorata ko su nade su shigo ba ku sani ba ko kuma su zo amma kamo su kuka yi an yi haka ko ba a yi haka ba kaga ya zama daukakar da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata kenan shi yasa Allah ce laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq Allah ya cika wa annabi sallallahu alaihi wasallama wancan mafarkin na gaskiya latadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah za ku shiga masallaci mai alfarma da yardar Allah aminin ku ne masu nutsuwa da aminci da zaman lafiya amma su kuma sai dai su shiga khaifin sai dai a cikin tsoro kuma haka aka yi Allah ya damka amanar masallacin nan a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su suka zama makaskanta sai aka zo lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikin haji tsora shekara daya ya bar duniya sai da Allah ya cika masa wannan buri ya zama shi da kansa yace ayi shela la yudjanna bil la yudjanna ba'da hadha al'am mushrik ba wanda ya isa ya saki yin aikin haji daga yanzu in dai mushriki ne sai musulmi suna ji suna gani manzon Allah ya haji ya koma ko mutum daya daga cikin su bai shiga ba ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci ya zauna ya bauta wa Allah a cikin nutsuwa ya gama ibadar sa ya koma suna ji suna gani wannan abin da suka yi a baya shi yasa Allah ya saka musu da haka shi yasa Allah ya ce lahum khizyun fid dunya suna da kaskanci a nan duniya da wulakanci da tozarci walau fil akhirati azabun azim alahira kuma za a yi musu azaba mai girma me yasa shine saboda Allah ya faɗa a waɗansu surorin abin da yasa Allah ya musu haka kuma Allah madaukakin sarki ya maida su makaskanta wama lahum alla yu'adhibahumullah وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون سورة الأنفال الله ينسى الله بزي موسو عذابا يولاك أن تاسبا الحالي سوسو كرين تحانا متالي داسو زو مسلاتين وما كانوا أولياءه مسلاتين أيبا ناسباني إن أولياءه إلا المتقون أي ما سوسو رون الله نجل سياسوني ما سو مسلاتين سوكو سوكا إكاكا جدا سوكا هانا متالي شكا مسلاتين شيسا الله يسا aka wulakanta su kuma ga masallacin suna gani amma ba su yi ta su shiga ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace wato ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fil nar hum khalidun inma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa ata ulaika an yakunu min al muhtadin Allah ce mushrikai bai dace a sake ba su dama su wace wai za su shigo su raya masallaci ba shahidina ala anfusihim bil kufr suna shaida cewa su kafirai ne kuma ku ba su dama su shigo a ulaika habitat a'maluhum wa fi nadihim khalidun wadana yan wuta ne domin aikin su ya baci inma ya'muru masajid Allah wadanda suke da daman su raya masallacin Allah daga yanzu su ne man amana billahi wal yawmil akhir sai masu imani sannan Allah ya sake faɗa a ƙarshe wannan suratul tauba kenan suratul al-fath Allah ya ce humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla sune waɗanda suka tsare ku ba su ba ku dama kun shiga al-masjidil haram ba suka tsare muku al-hadi suka tsare muku hadayar da kuka kawo na dabbobi da za ku iso da su ma'kufan aka bar su a tsare ba su samu damar isa ba an yabluga mahilla ba su ita inda za a yanka su ba walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an taqa'uhum فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما التي عند بدون أكون أنزي إنسرار مؤمني با دكوبة كما سنسوا بمؤمنين الله يتندسوا سنشا قطودة ودنن كفران سنانا أمكا دا بدون ودنن سنة تكينسوا با لو تزيلوا دا سنة مزا أكبر زلن كفران لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما التي دامون با قداما كلن لساسوا كغل زامسوا amma sai Allah ya ce ku bar su saboda akwai wasu ɗan mu'minai kadan waɗanda sun rike imanin su amma sun koye lam ta'lam ba kuma san su ba to wannan shi yake nuna cika alƙawarin da Allah ya lahum fi dunya fizi wannan wulakanci ne ko ba wulakanci ba walahum fil akhirati azabun azim ga kuma azaba a lahira Allah ya tsare mu to wannan shi ne ƙarshen labarin mushrikai yanda ya kare akan idan su ake magana anan wato waɗanda suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiga masallaci mai alfarma suka hana shi ibada don haka ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifi ko dai khaifin anan hal ne wato ma'anan su illa khaifina lillahi wa hum muslimun ko dai su musulunta su samu daman da za su shiga ko kuma illa khaifina fi hali kufrihim fajirina azilla sai zama azilla sai dai su zama suna cikin kaskanci shine manan ka'ifin suna tsoron kuku ko dai su ji tsoron Allah su musulunta sai su iya shiga cikin daukaka ko kuma su ki jin tsoron Allah to ku za su ji tsoron ku su kaskanta kuma ba za su iya shiga ba an fahimta to sai fassara ta biyu ita ce fassarar da ke cewa ba ana magana akan mushrikan Makka bane gaba ɗaya ana magana ne akan wasu daga cikin ahlul kitab musamman waɗansu nasara waɗanda suka hada baki da majusawa suka kawo hari aka rusa masallacin al-masjidul aqsa alladhi barakna haula al-masjidul aqsa masallaci ne mai alfarma ɗaya daga cikin masallatai guda uku mafiya daraja a musulunci idan ka ji an ce masallaci mai girma a musulunci to ba kamar guda uku nan masallacin Allah mai alfarma na ɗakin Ka'aba shi yafi kowanne daraja sallah guda daya a cikin sa yafi sallah a wannan masallaci da muke ciki tare da ku da daraja 1000 inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga shi sai al-masjidun nabawi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya azhar sashin ginin sa da kansa kuma da kansa ake debo kasa a kawo tubali a kawo dutse a sa aka tona foundation da hannunsa shi ya kora ginin aka gina wannan masallacin shi yasa ake ce masallacin sa sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan masallacin shine na biyu a daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun fi masjidi hadha أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام صلاة ديا أولا مسلاتنا وكونا في الأكبر الله تاتي فللا سمد كي صلاة دبو أولا مسلاتنا دبان إن ديبا مسلاتنا الله من أنفرما كي صلاة تودك شيكما سي المسجد الأقصى شيكما ينا فلسطين radi da radi powerta a hannun yahudawa mafi yawan powerta a hannun musulmi a bangaren cikin masallaci in ka shiga zaka yi sallah musulmi ne suke sallah amma a hukumance kun san yanda Isra'ila take da power a yanzu akan Palestine ba ma zaka iya samun dama ka je ba sai da sa hannunta ka samu damar zuwa can to wannan masallaci shi kuma kai sallah daya a ciki ya fi kai sallah a wannan masallaci da muke ciki da babban masallacin garin ku sau daraja 500 inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine da masallacin Allah mai alfarma waɗansu suka ce wannan ayar da muka karanta a kansa yake magana waɗansu suka ce yana magana ne akan masallacin al-masjidul aqsa wanda shi kuma rusa shi aka yi istiyan ba ma'anawiyan ba a zahiri aka ruguza shi to shine Allah ke magana akan waɗanda suka ruguza shi wannan ra'ayi ya hada da ra'ayin Ibn Jarir At-Tabari Imam al-Mufassirin kamar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda a gare shi kamar yadda kuma waɗansu da yawa daga cikin malaman tafsiri suka raja hawan nan. Shi Ibn Jarir ne Tabari ya ruwaito da isnadinsa zuwa Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi dan Abbas, kamar yadda kuma al-Imam Ibn Abi Hatim shi ma ruwaito a cikin tafsirinsa, kamar yadda kuma al-Imam al-Hakim al-Naisaburi ya ruwaito a cikin al-Mustadrak, kuma ya ce hadisi ne sahihi. Imam al-Zahabi ma ya wafaka shi akan haka, cewa bayan lokacin da Annabi Isa dan Maryama alaihi salam suna tare da dan uwansa Annabi Yahya, waɗanda suke ƴan uwan ƴaƴan ƴan uwa ne, ƴan uwantaka tsakanin Annabi Zakariya wanda shine yareni nana Maryamu alaihi salam wa kafala Zakariya, ɗansa kuma Annabi Yahya wa wahabna lahu Yahya, to wannan dan nasu sai suka tashi tare da wato sai suka tashi wato tare da nana Maryam. Nana Maryam kuma saboda ita bayan ta tashi ne Annabi Zakariya bata ka daga bayan Allah ya zo ya bashi da ya haife Annabi Yahya, ita kuma sai suka tashi Annabi Isa, sai suka tashi tare da Yahya din, sai suka zama ɗayan ƴan uwa. Kuna fahimta? To Annabi Isa shine babba a annabta, tunda shi yana cikin ulul azm. Shi ma kuma Annabi Zakariya annabi ne, to Annabi Yahya ma sai ya zama annabi, amma bai kai darajar Annabi Isa dan Maryam ba. Sai Annabi Isa dan Maryam ya aika shi tare da waɗansu daga cikin almajiransa, ku je wa'azi a wuri kaza. Ana fahimta? Sai aika shi su je wa'azi a wurin wani sarki a wani gari. Da suka je wa'azin nan, shi kuma wannan sarkin sai ya zamana yana da wata ƴar uwarta wadda yake so. Annabi Yahya kuma sai ya je yana wa'azi akan cewa an masa tambaya, sai ce bai halatta ba mutum ya auri diyar ƴar uwarsa. Shi kuma sarkin yana matukar son ƴar uwarsa, yana so ya aure ta, ta zama budurwa har ta kai matsayin da duk abin da kace ai mata zai mata. Sai uwarta sai ta ga za su samu arziki, Annabi Yahya yana so ya hana musu samun wannan arziki, sarki zai aure ƴarta, ita kuma ƴar uwarsa ce. Sai ta ce da ita, kin san sarki duk abin da kika ce yayi zai biki. Ta ce kwarai. Sai ta ce idan kin je ya tambaye ki me kike so, ki ce a yanka miki Yahya, a yanka shi da wuka. Shikenan sai ta zo, sai ta ce ya tambaye ta me kike so, ta ce ina so ka kama Yahya ka yanka shi. Sai ce a wannan mai wa'azi ne, ki dai tambaye wani abu. Ta ce ni ba abin da nake so sai wannan, in ko ba za a yi mun ba sai in gani. Yace a abun bai yi zafi ba, in dai sai an yi haka to za a yanka shi. Sai yasa kuwa aka kamo Annabi Yahya, aka rike shi, aka ta zarto, aka yanka shi yankan rago. Yace ku tare jininsa, saboda annabi ne, idan jininsa ya zuba a ƙasa to ba za a sake ganin albarka ba nan. Aka yanka shi, jinin kuwa sai ya diga kaɗan sai ya zuba a ƙasa da kuskure, suka tafi da sauran. Wannan ɗan jinin da ya tsigan nan sai rinka tafasa a kan ƙasar, aka rasa yadda za a yi da shi. Daga nan sai aka daina ganin albarka kwata-kwata. To sai bayan rabuwar Annabi Isa da ƙasa da wajejin shekara 70, kawai sai Allah ya tada wani wanda shi kuma yana ma addinin bautar wuta ne, ba majuse ne. Sai ya taso daga Babylon, Babil da muka karanta labarin bi Babil Haru da Maru. Sai ya taso daga ƙasar Babila a Iraki. Shi kuma a lokacin yana da wata imbratoriya, wata empire wadda ta kusan cika duniya, tana daga cikin a lokacin ba wata super power a duniya kamar tata. Ya yi manya-manyan yaƙe-yaƙe ya cinye duniya, ƙasashe da yawa suna ta ƙarƙashinsa, yana ta cinye ƙasashe. ya zama har ya ci Rome, ya ci Farisa, yanzu tsora mata Sham, sai ya dumfari Sham. Shi yana bautar wuta kamar yadda Farisawa suke yi. Mutanen Rome kuma Nasara ne, mabiya addinin Kirista ne, sun bi addinin Annabi Isa da ya bari a lokacin, suna bin Nasaranci. Da yake zai kai hari a Sham, sai ce shi yana so ne ya kwace a kowane gini da Annabi Sulaiman ya ji cewa an yi wani sarki gawurtacce, ƙasaitacce, wanda ya gina wani temple da wata fada wadda babu irinta a duniya. Sannan ya gina wani gurin bauta, shi wannan Almasjidul Aqsa, tunda shi aljanu ke mata aiki, don haka ya gina Almasjidul Aqsa da zallan zinari. Duk aljanu ya sa suka ɗebo zinari da yakutu da zabarjan da shi aka gina masallacin. Sannan ga kuma fadarta a gefe, shi ake ce Haikal Sulaiman, sai ce zai je rusa don ya kwace wurin ya zama ƙarƙashin fadarta, zai je kwaso dinarin kuma ya dawo da shi sai ya zama ganima. To su kuma mutanen Rumawa sai suka ce za su taimaka masa. Me yasa? Saboda Yahudawa sun nemi kashe Annabi Isa, sun zagi na Maryam, kuma yanzu sun kwace Baitul Maqdis yana hannunsu, sai suka ce bari mu taimaka maka a je a yaƙin, ko da dai ba mu za mu ci Maryam ba, amma gara a bare kowa ya rasa, Yahudawa su rasa akan a bari a hannunsu, gara ya koma hannun arden da yake bautar wuta. Sai suka taimaka wa shi wannan, wannan sarki shi ake ce masa Bukhtnasar. Wannan Bukhtnasar shi ne da za ka gani a Larabci, amma da Turanci ana ce masa Nebuchadnezzar. Wannan Nebuchadnezzar labarinsa ya cika littattafan tarihi akan ɗaya daga cikin mafiya gawurtan mutane da aka yi, wanda suka yi mulki a duniya. To shi kuma sai ɗebo runduna, sai haɗu da Rumawa, sai suka zo Baitul Maqdis suka yi yaƙi, aka zubar da jini irin wanda ba a taɓa yin irinsa ba a tarihin ƙasar Sham. Suka shiga kowane lungu da saƙo, suka kashe na kashewa. Da ya zo aka nuna masa wannan jinin, sai ce waɗannan mutane su ne suka kashe. Aka ce mishi ai wani ne yana wa'azi, suka kashe shi, shi yasa jinin ne yake haka. Sai ce sai na rama wa jinin, sai jinin ya tsaya ya daina tafasa. Zan yi ta zubar da jini, sai jini ya cika garin har wannan jinin ya lullube an daina ganin shi, ya dakata kafin in daina. Suka ce sai da ya kashe mutum 70,000, ana yanka su ana zuba jininsu a wurin. To wannan abin da ya faru shi ne abin da Allah ya ba mu labari a kan Yahudawa da alkawarin da Allah ya yi a kansu a kan laifuffukan da suka yi ta yi wanda muka karanta a Suratul Baqara. To sai Allah ya ce zan gallaza mu, idan ranar da na tashi kama ku ta zo za ku sha mamaki. Na muku alkawarin zan wahal da ku sau biyu, wahala ta farko za ku ganta tabbas, wahala ta biyu za ta zo ba makawa. Don haka wannan ita ce wahala ta farkon wanda aka turo Bukhtnasar ya zo ya musu, ya kakkashe su, ya kuma kwace masallacin, ya kuma rusa shi. To shine Allah ke ba da labari akan rusa masallacin, wata'a fi kharabiha. Ina fata an fahimta. Cikakke wannan labari yana cikin Al-Qur'ani a farko-farkon suratu Al-Isra.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاءوا خلال الديار عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناهم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا.
بارك الله فيك. A cikin waɗannan ayoyi da kuka ji, idan muka dan faɗi fassarar su a takaice kwatsinci takaitaccen duk wannan tarihi da muka faɗa. Allah ce wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab, muka yanke hukunci akan muka zartar akan banu isra'ila tun a cikin at-taura, muka zartar musu cewa qaddaral Allah kauniya ta saukan la tufsiduna fil ardi marratayn, za ku yi barna a bayan ƙasa sau biyu, wala ta'lunna 'uluwan kabira, kuma za ku samu daukaka a bayan ƙasa har sau biyu, za ku yi barna, za ku samu dama, amma za ku rusa damar ku, za ku yi ta barna. Fa idza jaa wa'du ulahuma, idan lokacin barnar ku na farko ya zo, kuka ci na ku barnar kuka gama, ba asna alaikum ibadan lana, za mu tayar da waɗansu bayi namu uli ba'sin shadidin, masu tsananin ƙarfi wanda suka fi ƙarfin ku. Fajatu khilal diyar, za su ratsa cikin kowane lungu da kowane saƙo, su shiga cikin gidaje, su shiga su yi kisa. Wa kana wa'dan mafzula, wannan tabbas sai an yi haka, alƙawari ne. Thumma radadna lakumul karrata alaihim, sannan ku kuma sai muka sake ba ku dama a kansu, ku sake cin nasara kuma a kansu. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, za mu kuma ƙara faɗaɗa muku, mu buɗa muku, mu yalwata muku, ku samu ɗaya, ku samu arziki. Wa ja'alnakum aktsara nafira, kuma za mu sa ku ku fi ku ne waɗanda kuka fi yawan jama'a da yawan dukiya. In ahsantum ahsantum li anfusikum, idan kuka kyautata don kanku kuka kyautata. Wa in asa'tum falaha, in kuka yi mai muni kuma ma a kanku kuka yi. Fa idza ja'a wa'dul akhirati, idan lokacin alkawarin na biyun ya zo ya hau kanku da ƙaddaran nan. Liyasu'u wujuhakum, a wannan lokacin kan za su bakanta muku rai, za su munana muku fuska. Waliyadkhulu almasjida kama dakhaluhu awwala marra, za su sake shiga wannan masallacin irin yadda suka shiga a wancan lokacin. Waliyutabbiru ma alaw tatbira, kuma za su ruguza dukkan abinda suka hau kansa, ruguzawa gaba daya, sai sun rusa masallacin gaba daya. Asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. To malamai da yawa suka ce wannan kissa da aka faɗa dangane da buktu nassar, waɗannan ayoyin suna magana a kan su ne da abin da yayi. To amma abin da yayin ba wai daidai bane, shi yasa Allah ya ce rusa masallaci da yaje yayi, kuma nan kan fa babu laifin da yayi wannan rusa masallacin. Sannan su kuma Nasara da suka taimaka mata a kan yaƙi, ba wai don a yaƙi mutane kaɗai ba, har da aka rusa masallaci, to wannan kan babu laifin da ya fi wannan. Shi ne wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. An fahimta wannan kisa da kuka ji ta gaba ɗaya, waɗansu malamai suka ce ba ta inganta ba, suka ce an samo ta ne daga Isra'ilawa ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, saboda labari ne da yake da bukatar ɗanɗano na wahayi. Suka ce amma labarai ne wanda aka samu daga wurin ahbar na Yahudawa. Shi kuma Abdullahi ibn Abbas, bayan ilimin da ya samu na addinin Musulunci da ya kwankwada a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Alƙur'ani da hadisi da tafsiri da ilimin fiqhu, to da yake Allah ya bashi tsawon kwana, ya zo ya haɗu da Ka'bul Ahbar. Shi kuma ƙwararren malami ne a cikin Yahudawa, sai zai musulunta. Sai Abdullahi ibn Abbas sai sura zama da shi, suna tattauna menene ka sani ne a at-taura, ni kuma me nace ne alqur'ana muyi musayan sani to sai yana cikin karin bayani irin waɗannan labaran sai suka ce daga wurinsa Abdullahi dan Abbas ya samu amma labarai ne irin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama akan su yace idza haddathatkum banu isra'ila fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum duk labarin da kuka ji daga banu isra'ila ku bar shi a wurin kar ku ce ƙarya ne kuma kar ku ce gaskiya ne Allahu a'lamu saboda suna iya ƙarya suna iya gaskiya kar ku ƙarya ta ƙarya kar ku ƙarya ta gaskiyar kar kuma ku gaskata ta ƙaryar don haka ku bar shi kawai me yasa kuma to aka ci gaba da ruwaitowa duk da babu tabbas saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa hadithu an bani isra'ila wala haraj na ba ku dama za ku iya kawo hadisi da labarai daga banu isra'ila babu laifi amma abin da ya fito fili kuka gane ƙarya ne kar ku kawo sauran kuma kuna iya faɗa babu laifi to shi yasa malamai ke kawo irin wannan dalilin da yasa waɗansu suke inkari akan ingancinsa shine shi kansa al-imam ibnu jarir ne tabari duk da ya kawo wannan labarin amma a wani wuri kuma yana kawo abin da yake kishiyar haka kamar a cikin kitabut tarikh dinsa sannan waɗansu sun ce asali a asalin tsari na tarihi buktu nassar din nan da ake faɗa an ce ya zo ya yi yaƙi bayan an kashe annabi Yahya annabi Yahya kuma tare da annabi Isa suka yi zamani shi kuma buktu nassar ya zo ne tun kafin zuwan annabi Isa da shekara 600 da wani abu sai za a yi a ce ya zo kuma bayan an kashe annabi Yahya kuna fahimta sai suka ce akwai nakara a cikin labarin don haka labarin kawai a aje shi a gefe wasu kuma suka ce a suna ne kawai ya dan canza ta yiwu an samu wani ya zo daga baya sai ya yi aiki na fa'iza ja'a wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra irin wanda buktu nassar yayi shi ma da ya zo sai ya yi irin wancan don haka shi ma sai aka ce buktu nassar na biyu wancan kuma buktu nassar na daya kuna fahimta waɗansu kuma suka ce duk ma ana magana akan Titus the Roman wani shi ma ga wurtaccen sarki ne daga cikin Rumawa shi kuma ba daga Babylon ya zo ba shi daga Rome ya zo shi kuma yana jagorantar mabiya addinin Kirista ne suka zo saboda su kwace Masjidul Aqsa daga hannun Yahudawa sai kuma yasa sai rusa masallacin gaba daya ma kowa ma ya rasa ana ganewa shine Titus to wannan suka ce shine ake magana a kansa tunda dai duk wannan ya faru kafin zuwan Al-Qur'ani to amma duk Allah yana gaya mana ne cewa wato an dai rusa masallaci mun tabbatar kuma an rusa masallacin nan wani wurin rusawa hissi kamar yadda aka yi wa Al-Masjidul Aqsa masallacin ɗakin Ka'aba an rusa shi amma ba rusawa a zahiri ba ta hanyar hana masu yin ibada su yi ibada a ciki sai aka ce to ko Al-Masjidul Aqsa ko Al-Masjidul Nabawi ko Al-Masjidul Haram duk wanda yayi wani abu a cikin sa na ta'addanci don ya hana mai yin ibada a ciki ya shafi wannan aya ta hau kansa kai ba su kaɗai ba kowane masallaci ne a duniya idan kai ta'addanci a ciki ko kai wa waɗanda za su yi ibada a ciki yadda ba su samu damar bautar Allah ba ka faɗa cikin wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an fahimta to haƙiƙa masallatan Allah masu alfarma sun sha ganin farmaki kusan dukkan waɗannan masallatan babu wanda ba a taɓa kai masa farmaki ba saboda mutane saboda wannan ayar ta zama gaskiya da Allah ya ce ba wanda ya fi zalunci kamar wanda zai yi haka to kuma an yi haka wannan ɗakin Allah da ya alfarma ya sha ganin hari kala kala ɗaya daga cikin wanda ya fi kowanne girma a tarihi shine wanda Imam Al-Qurtubi ya faɗa na lokacin da ake mutanen da ake ce Al-Qaramita bayan ƙarni na uku waɗanda suka zo suka shigo cikin ɗakin Allah mai alfarma ana tawafi suka zo da makamai suka rinka saran mutane suna kisa suna suka suka kakkashe mutane suka zubar da jini suka kuma fasa ɗakin Ka'aba suka kwashi abin da za su kwasa waɗannan mutane fashi da makami suka yi a cikin ɗakin Allah mai alfarma ina fata an fahimta sannan an sake maimaita irin haka a tsakiyar tarihin musulunci lokacin da ƴan daular Fatimiyya da take kasar Masar suka turo da wasu ƴan ta'adda daga cikin zaratan ƴan ta'addan ƴan Shi'a saboda haushin cewa ɗakin Allah mai alfarma yana hannun Ahlus Sunna, masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hannun Ahlus Sunna, masallacin Baitul Maqdis yana hannun Ahlus Sunna. Su kuma sun balle daga musulunci suka kafa wani addini daban amma ba su da ko daya, don haka sai suka ce bari su je su kai hari wa musulmi. Aka je aka yi mummunan hari a masallaci na Allah mai alfarma, wanda wannan hari ya jawo har suka fasa jikin ɗakin Ka'aba, suka tace Hajarul Aswad da ake zuwa ake sumbantar nan, suka ɗauke suka kai Masar, suka ce za su yi wani ɗakin Ka'aban a can. Ya yi shekaru da yawa a hannunsu kafin daga baya Allah ya sa ta hanyar jihadi aka sake kwato shi ya dawo, aka sake tashi. Wannan Hajarul Aswad din da kuka gani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga aljanna aka kawo shi, sun taba sace shi. Mala'iku suka ciccibo shi daga aljanna aka zo aka sace wannan dutsen. Sannan daga cikin ta'addanci na baya-bayan nan da aka yi na wasa'a fi kharabiha shine abinda aka yi a 1979, shekara ta 1400 daidai, shekara 44 kenan da suka wuce, lokacin da waɗansu matasa ƴan ta'adda masu ƙaryar sunan jihadi suka je suka sha caji a wurin wani, ya ce musu ai shine mahadin nan da Annabi yake faɗa, ya bayyana. Ba kawai lokacin jihadi ya yi, kawai suka ga wani mutum da farin gemu da suka ce kai ne mahadi, ya ce eh ni ne. Kawai suka naɗa shi aka koma gefe aka ce to ayi jihadi, suka ɗauki makamai suka je suka yi training a jeji, suka ɗauko bindigogi suka ce za su kama masallacin Allah mai alfarma ya zama shine fadan gwamnatin duniya, daga nan sai a fita jihadin da mahadi zai jagoranta, daga nan sai a yi ƙarshen duniya. Sai ga ce tatsuniya, ana ji ana gani ana ɗauka a TV, kawai sai gashi sun zo da bindigogi suka kakkashe masu gadi, suka ɗauko yadda ake shigowa da gawa a cikin abinnan, suka zo da makamai a ciki suka lullube kamar gawa, sai da aka zo daidai tsakiya a gaban liman kawai aka cire, kawai sai ga bindigogi da bama-bamai ana taɗawa shi, kawai ana ta buɗe wuta, sai da aka kashe mutum 129 a cikin ɗakin Allah mai alfarma, kuma suka yi sanarwa cewa sun kama nan. Aka yi yaƙi sosai a lokacin gwamnatin Saudi Arabia, lokacin sarki Khalid Allah ya masa rahama ya zo ya nemi waɗansu intelligence agency suka zo suka taimaka masa daga ƙasar Faransa da sauransu, ta yaya za a yi aje a yi yadda ba a zubar da jinin mutane wanda ba zuba ba su gani ba, sai dai su ƴan ta'addan kaɗai. Bayan sun kukkulle masallaci ba mai fita, in ka kawo musu hari sai dai ka kashe kowa, suka sa kowa ya kwanta. Kama da ikon Allah haka aka zo sojojin da aka kawo haka suka kakkashe su, kuma ba a kashe ko ɗaya ba daga cikin mutane wanda suke civilians masu bautar Allah, aka kakkashe su, wanda aka kama su aka yanke musu hukuncin kisa. To kaga wannan shine abin da yake nuna cewa da gaske ne da Allah yake lallai za a samu wanda zai yi haka wa masallaci. Irin wannan abubuwa na ta'addanci mun saba ji. Masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a 2016 in ba ku manta ba, kwanan nan wani wasu sun kai hari, wasu ƴan ta'adda suka je suka buga bomb a daidai gaban a bayan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daidai inda ake parking din jami'an tsaro, bomb fa, aka kashe mutum biyar suka yi rauni, wasu sun zo jihadi ne aina a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma irin wannan rashin hankali har yanzu yana faruwa, sai ka je an zo da bomb sai a tayar a cikin masallaci, an zo jihadi. Ka rika jin irin wannan a Afghanistan, ka ji irin wannan a Pakistan, ka ji irin wannan a Somalia, yanzu ka zo ka jijji shi a Najeriya, amma alhamdulillah da yardar Allah ya zama kabaru kana. Wannan shine mana'a masajid Allah an yuzkara fi hazmuhu wa ta'a fi kharabiha, mutumin da zai yi aikin da zai sa a rusa masallaci ko a rusa masallata. Wannan aya tana da matsaloli da yawa, in muka ce za mu yi ta janta ba za mu kare ba. matsalar da zamu fada yanzu wanda da shi zamu karkare shine mu sani da cewa alkawarin Allah ne cewa sunnar Allah ce kauniya Allah ya alkawarin kare masallatai da wurin bauta ba za a ce a rasa a daina bautar Allah gaba ɗaya ba amma dai kuma masallatai Allah ya dora wa musulmi su su yi kokarin su kare masallatansu kar su bari a rusa saboda in dai suka bari to su waɗancan ba za a rasa su yi abinda ayar tace za a yi ba shine su kawo hari akan su rusa amma Allah ya ce ulaika ma kana lahum an yadkhuluha kar ku bar su la tumakkinuhum an yadkhuluha kar ku bar su su iso masallatan in dai za su zo sai dai in akame ko makaskanta inda ba za su iya ta'addanci ba amma duk wanda zai ta'addanci kar a bar shi ya zo kusa da masallaci sai zama idan aka bari za a iya haka kenan mafi munin abinda za a gani a tarihin musulunci shine a ƙarshen zamani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sahih al-bukhari da muslim cewa wani da ake ce masa dussuwai ataini daga habasha zai zo ya rusa ɗakin ka'aba gaba daya ɗakin ka'aba kwata-kwata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka anni anzuru ilayhi al-ah yace kai ka ci yanzu ina ganin sa ya dauke wani abin ta dan sauran blo-blo din da bai rushe ba ma yana ture shi yace sai ya kwance ɗakin ka'aba iraban tubali haka zai rugurugu da shi ya sauka ƙasa yace farko sai ya sa an cire masa wannan rigar tasa sannan ya sa a fasa shi sannan ya sa a ɗebi zinariyar da take karkashi din nan ya ɗiba duka ya tafi da shi yace summa la yu'ammaru ba'dahu abada daga nan kuma an yi rushewa wa ɗakin ka'aba na ƙarshe kenan ba za a sake gina shi ba har abada wannan labari daga babban tushe ya zo don haka wannan labari ba tatsuniya ba ce a ƙarshen zamani za a yi lokacin da wani zai kawo hari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min al-habasha daga afirka zai zo daga nan yankin afirka zai zo har ɗakin ka'aba zai kai hari yanda da abraha ya tashi kai hari daga nan afirka daga habasha ya je ya rusa ɗakin ka'aba bai samu dama ba ko to za a samu daga cikin jikokinsa kuma wani zai kai hari ya tafi har can ya kashe mutane sannan ya sa a rusa ɗakin ka'aba kuma shikenan an masa rusawa na ƙarshe daga nan kuma sai harkokin tashin duniya Allah kar ya nuna mana wannan musiba to daga cikin abubuwan da malamai suke cewa yake haramta da yake nuna alamar rusa masallaci ma'anawiyan shine duk wanda ya cancanta ya sallah kar a hana shi yin sallah malamai suka ce Imam al-Qurtubi yace har da mace idan tace za ta je masallaci idan ka hana ta zuwa kai mimman mana a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharajiha yace ka hana a ambaci Allah a masallacin Allah idan matar ka tace za ta je masallaci kar ka hana ta hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tamna'u ima Allah masajid Allah kar ku hana bayin Allah mata su je ɗakin ubangijin su masallaci wa buyutuhunna khairul lahunna amma fa su yi sallah a gida shi yabi musu alheri amma in sun matsa sai sun je ka bar su su je masallaci ne alheri kun ji da kyau kar wani daga cikin ku dan zafin kai ya hana matarsa zuwa masallaci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Umar Abdullahi dan Umar yake faɗa wannan sai ɗansa Bilal sai ce kai yanzu mata yanda suka baci ai ta da kenan yanzu kan ba za mu bar su su je ba wallahi tab mu bude kofa ai ta bala'i matan sai Abdullahi Umar yace kai nace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kuma kake sa baki suka ce ya mata zagin da ba a taba jin sa ya irin wannan zagin ba yace kuma da yardar Allah ba zan sake maka magana ba har in mutu kuma har ya mutu bai sake masa magana ba haka in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka hana su zuwa masallaci to kar ka hana ta shi yasa wani sahabi da yaji annabi ya faɗi wannan matansa ta ji kullum tana da son zuwa masallaci shi kuma baya so ta je ya ce mata annabi ya ce yi a masal a gida ya fi fa ta ce oho dai amma ya ce ai kar ka hana ni sai bar ta sai da ta je masallaci dama unguwansu can nesa sai da ya barka dama sallar isha suke zuwa ta zo za ta koma sai ya sa kayan 'yan tashi ya yi kama da fatalwa sai ya riga ta zuwa gida tana zuwa kofar gida sai ya fito mata oh sai kamata sai ihu kuma ba kuwa uwan ya sake kama tari sai ihu sai gudu da kyarkasha sai ya bata sai ta zo ta shiga gida sai koma da ya gama hira ya dawo sai can mai gida gari ya baci yace me ya faru yace gwaigwai zai kama ni to baki kira ni ba tace nayi nayi ba kowa a wurin shi ne washe gari yace zo mu je masallaci tace wane ni kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ya hana duwa ka bi hana ba amma ita da kanta ta hana kanta haka za ku yi mata ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وإن لم يدعش بأباس دامات شغمة لا تسيد مصورتا وإن ما لم يسوك تيارون شوى دك وإنكو كغينا دبرازنا أكم مثلا شكو كامش كسورة تدش وإن أيكي ين أغجي جنو جسا دم مثلا تن آل سنة راق سنة دي ين أغجي زرعتا masu fushi da fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taba sunna zaka ga sun kama shi shi yasa a wurare da yawa zaka ga a sanadiyar irin hare-hare nan da ta'addanci sai kaga galibi ɗan agaji za su iya su sadaukar da ransu su je su kama mutum in yaso bomb din ya tashi da su akan ya taba musu to kuma irin su da za su yi check-in a hanya sai ka duba komai daidai kafin ka shigo dole ka ba su haɗin kai saboda in kai girgir ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa qa'idin tunzura tununa maka cewa zakai kuskure kuma duk abinda zakai wanda zai sa masallaci ya samu tsari mai kyau idan kai kana da ladar da Allah madaukakin sarki yace inna ma ya'muru masajidallahi man amana billah duk wanda yake taimakawa akan araya masallaci a tsare masallaci a sa masallaci ya zama yana da tsari a sa masallaci ya zama yana da tsafta kaga wannan an taimaka wajen rayawa waɗancan kuma kishiyarsa suna taimaka wajen rusawa ana fahimta sannan kuma da Allah madaukakin sarki yace ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fi dunya khizy duk wanda aikin sa shine ya jawo matsala akan inda za a bauta wa Allah wallahi sai Allah ya wulakanta shi a duniya ulaika lahum fi dunya khizy waɗannan a nan duniya ulaika lahum khizy fi dunya suna da wulakanci a duniya sannan a lahira kuma za su kamu da azaba to amma sai dai wanda ya tuba ya gyara aikin sa to Allah madaukakin sarki mai karban tuba ne abinda zan faɗa na ƙarshe shine idan ya zama akwai maslaha ana iya rusa masallaci an gina masallaci akan titi gwamnati ta zo za ta yi hanya na kowa da kowa to ana iya rusa masallacin ko a dauki wani bangaren sa sai a ce a mai da ku gefe wannan hanyar ta kowa da kowa ce ta musulmi da wanda ba musulmi ba shi yasa masallaci ko bai halatta kai kuma ka yi shi a inda zai cutar da mutane ba ko ku zo kuna sahu ku cike inda mutane za su wuce wannan masallacin haƙƙin ku yi sallah naku ne amma haƙƙin ku yi sallan nan na jami'in nan bai hau kan mace ba bai hau kan karamin yaro ba bai hau kan matafiyi ba ballantana wanda ba musulmi ba kar ku hana su hanya da za su wuce don haka idan gwamnati ta sa a sa jami'an tsaro su hana ku yin sallah a daidai nan don kar ku hana wucewa kar ka ja wannan ayar sai dai ta yi aiki a kanka ba za ta yi aiki a kan jami'in tsaro ba sannan idan gwamnati ta ce za ta daga masallaci saboda a yi wani abu wanda shi na kowa da kowa ne ko kuma wani masallaci na tsokana ga masallaci ne shi kuma sai gina wani a gabda nan saka ce a rusa wannan maslaha ce ya halatta dukkan malamai sun yi ittifaki anan don haka maganar kar a rusa masallaci ba kowane irin masallaci ba irin masallacin da ya dace da sunna irin masallacin da ya dace da shari'a shi ne wanda Allah yake magana a kansa amma masallacin da bai dace da shari'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya zafata aka rusa irin masallacin da munafikai suka gina wanda suka gina domin su raba kan musulmi to sai Allah madaukakin sarki yace irin wannan masallaci la taqum fihi abada kar kai sallah ciki kuma a rusa shi kuma karshen rusa shi akai don haka akwai masallacin da wajibi ne ma a rusa shi don haka wannan aya ba za ta yi aiki akan su ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.